daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta alfa radio, sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voahouse.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Sarfil Hashim Gumel
tare da ni Amina Bahari Auna.
Masu raro kamar yadda kuka sani a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe kan tattauna ne kan al'amuran mata zalla, inda a yau ma 17 ga watan Nuwamba na shekarar 2021 za mu yi magana ne akan muhimmancin al'adar karanta littafai da irin rawar da iyaye ke takawa wajen ganin sun yi wa 'ya'yansu wannan tarbiyyar.
Sarfilu masu saurari, a hutun karshen makon da ya gabata ne wakilin sashen Hausa a Kano ya halarci wani taro da cibiyar karatu da bincike da cigaban Najeriya ta Jami'ar Bayero Kano ta dauki nauyin gudanarwa.
A cikin shirin namu na yau za ku tattauna da wakilin ne da mahalarta taron daga makarantu da masana harkokin ilimi da jami'ai da ma'aikatan ilimi na jihohi da na tarayya da marubuta littafai musamman ma littafan yara da masu ruwa da tsaki, sannan za mu ziyarci filin mu na Kwalama.
Daga bisani kuma za mu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
Masu sauraro, ba tare ba ta lokaci ba za mu garzaya jihar Kano, inda wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari ya fara tattauna da director daga cibiyar da za ta gabatar mana da kanta kuma ta yi mana ƙarin bayani akan makasudin wannan taron.
Sunana Professor Talatu Musa Garba. Taro ne wanda muka tattara duk waɗansu waɗanda suke da ruwa da tsaki a koyar da karatu su zo mu hada karfi da karfe mu ga yanda za mu assasa ko mu farfado da karatu da yake samun nakasu.
Kamar kin ce farfadowa kenan, ya durkushe ne koya?
Ya durkushe, saboda yanzu da wannan social media da internet da sauransu zaka ga karanta littafi ya fara wahala. Dalibai ba sa son karanta lecture notes din su, yara kanana ba sa irin karanta littattafai haka na labarurruka da sauransu na nishadi wanda zai taimaka wa harkar karatunsa a makaranta.
Amma kaman a taken taron kun maida alƙiblar ku akan maganar littattafan yara, kuna ganin kaman su ne ma sinadaran da za a kafa wancan hasashe.
Ai, kowace shekara muna samun kaman jigo na conference din to jigon bana, saboda yawanci conference din ba wai muna tara malamai ne kawai da waɗanda suke bangaren ilimi ba, a muna gayyato waɗanda suke publishing children's suke buga littafi na yara. Zaka ga wani lokacin wasu littattafan na labari da ake karantawa a makaranta bai daidai da ɗabi'u da abubuwan da yara suka sani ba. Kaman zaka ga wasu littattafan a ƴaƴan tuna ƴaƴan turawa da waɗansu
kamar al'adunsu da kuma
tarihinsu da tarihin duk bai dace ba, saboda haka wani lokacin karatu shi ana son su in kai karatu ka yi shi da nutsuwa da fahimta. To idan aka yi karatu a abin da ka sani da abin da ka saba da shi, fahimtar za ta fi sauri. To saboda haka sai muke ganin su waɗannan waɗanda suke buga littattafan ne ya kamata su karkata alƙiblar su rika rubuta littattafai waɗanda yara za su sa saurin fahimta kuma za su so su karanta da annashuwa, saboda sun san cewa sunayen abokanansu ne a ciki. Waɗansu in kamar
sunayen wuraren da suka sani ko suke gauna
ko yawwa ko kuma waɗansu kamar bukunkuna da wasu abubuwa na tarihi wanda sun san shi ne ba bako bane a wajen su. To shi yasa muke gayyato su masu buga littattafan nan su ma su zo su shigo su ji abubuwan da za a tattauna saboda su je su gyara. Akwai abubuwa da yawa, akwai rashin samun kayan karatun, akwai rashin goyon baya tun daga lokacin da yaro yake gida kafin ma ya shiga makaranta. Idan aka koya masa karatu, to zai mike da wannan ɗabi'a ta karatu. Dukkan mu mun koyi ɗabi'a karatu daga gidajenmu, sanda muna primary, sanda muna secondary, irin yanda iyayenmu suka ba mu goyon bawa, suka ciccika ni, na bazan tuna, bazan manta ba, babana shi yake so mun story books, ya kawo min gida in karanta
tattafai
na labaru, hadda su jarida tun ana Hausa ta fi kwabo, ya kawo min gaskiya ta fi kwabo. So haka dai in ana hutu bana yawo bana fita ko ina ina yan karance na. To irin wannan kaga iyaye tun daga gida sun dan bunƙasa, sun nuna ƴaƴansu muhimmancin karatu. To kuma ya zama cewa a makarantar mu akwai social media din nan da su internet. Duk ta sa komai sai a ce a tafin hannunka zaka bude ka karanta, wanda ni da kaina bana iya karatu akan in ce bari in bude ko iPad ko wani abin nan in yi googling in karanta. Na fi so in karanta littafi saboda waccan ɗabi'a da na saba da ita ta karanta littafi. To sai muke ganin in ka karanta littafi kaman za ka fi rike abin da ka karanta fiye da in kana abin, saboda shagalta yana shigowa.
Professor, baya ga irin tarika irin waɗannan santa ɗinnan taku, me take ne don farfaɗo da waɗannan ɗabi'u na karatu da san a karanta littattafai da aka saba da su da makamantansu a zukatan ɗalibai da ma al'umma ɗin, musamman in kika kalli yankin arewacin Najeriya dama yana fama da wannan ƙalubalen, ba ga manya ba, ba ga yara ba, an ce reading culture ɗin nan ba mu da ita, ɗabi'a ta san ɗabi'anta ta san karance ta yi karanci. Me kuke a wannan santa dangane cewa?
To yanzu dai kaga a wannan santar muna kokarin kaman train the trainer. Su wa'anda horar da mai ba da horo. Tunda mu ba a nan university ce, yaran da muke koyarwa manya ne. To masu koyar da ƙanana suna can, wa'anda suke NCE da suke Colleges of Education. To zumman mu shine mu koyar da wa'annan na Colleges of Education dabaru yanda za a farfado da koyarwa. Saboda haka mun yi certain programs, mun fara programs, wanda yake da degree akwai postgraduate diploma, wanda yake da NCE akwai dan certificate course na sati biyu sati uku haka da za a koya masa makaman. Dukkan mun nan sai da muka yi training, muka samu certificate, anan muka je Florida, muka je muka danyo karatu dan dai mu samu makaman yanda za mu koyar da wayannan.
To gashi kun yi wannan taro a ƙarshen sa, za na san za a ci wasu kudurori da kuke cewa resolutions, ya za a da su?
To ai kamar kaga tarurruka na biyu da muka yi, masana ne suka zo suka rika gabatar da takardu daga can partners on Florida State University. Su suka rika zuwa suna gabatar da takardu da sauransu saboda a assasa abin. To yanzu sai muka ce to bari mu kikkirawo duka wa'anda suke da ruwa din nan su zo su rubuto takardu akan matsalolin da suke fuskanta na koyar da karatun. Yawa, to sai muka bude shi bana yanda mutane za su zo su bude abin da ke faruwa a wasu kasashen states din a Najeriya, su zo mu tattauna mu ga wani zai za mu ga yaya wannan yake yi yana dan ci gaba. To irin a harhada to kaga kamar za mu hada karfi da karfe gaba daya mu fahimci juna mu ga yanda za mu gyara yanda al'amura suke.
Tana hukuma za ta shigo a wannan yunkuri na ku?
To hukuma za ta shigo idan za su ba mu haɗin kai wajen ba da kayan aiki, wajen training ɗin wa'annan masu koyarwa. Yanzu in a ce SUBEB za ta ware mutum 30 ta ce a yi musu training na sati uku ko sati hudu, bayan wata 6 ta ƙara waro wasu mutum 30, a hankali za mu cimma burinmu. To sai da kuɗi ake komai, sai da kuɗi ake koyarwar ma, santar kanta sai da kuɗi za ta ci gaba. To idan gwamnati za ta buɗe aljihunta ta ba da kuɗi ta turo mutanen ta yi musu training kuma a ba da kayan aiki, saboda wayannan littattafan duka in aka tashi ya kamata a ce gwamnati tana taimakawa ita ma yanda in an tashi akwai littattafan nan a ƙasa da yara za su samu su karanta kamar abin da UBEC suka yi da muka yi publishing littattafan mu suka karbi publishing din suka publishing 4000 copies 5000 copies bara suka rarraba a wayannan farasatan su to kaga wannan UBEC ta yi rawar gani a matsayin cibiya wacce take kula da koyarwa na primary school da sauransu to idan a ce kowace gwamnati ta ƙasa za ta ware ta yi nata gudunmawar za mu ci gaban sha
daga shugabannin wannan cibiyar Mahmud ya samu tattaunawa da daraktan cibiyar na farko inda shi ma zai gabatar mana da kansa
sunana Professor Ismail Abubakar Siga ni ne daraktan na wannan cibiya na farko kuma na yi shekara hudu na sauka bana kuma ni malami ne a nan jami'ar Bayero ta Kano wannan sashen turanci da adabin na wannan jami'a to mafita a takaice na farko iyaye tarbiyyantar da yara akan karatu tun daga gida kuma su yi kokarin samar musu da abin karantawa na biyu shine cewar makarantu su mayar da hankali wurin koyar da karatu ga yara saboda babbar matsalar da wannan yake haifarwa ko kuma babbar matsalar da muke da ita yanzu kuma da kace shi ne cewar yara ba su yin karatu yaro iyaye tun yana dan karami iyaye sai a sai mashi waya a bashi to kuma wayan nan tana dauke mai hankali daga karatu ya dauki littafi ya karatu kuma har ya koyi karatu kuma karatu ainihin shi ne wato mafarin ilimi don duk yaron da ya tashi bai iya karatu bai saba da karatu ba to za ka gani cewa duk irin ilimin da zai nema a gaba ko ya samu gurguntacce ne saboda abinda waya za a samu a waya ko a talabijin ko a kwamfuta wato suna da kyau saboda yanzu a zamanin mu ba ya sa idan mutum ya zauna ba tare da waɗannan ba amma babbar alama ta nasara ta karatu ita ce yaro ya tashi da tarbiyya ta karatu kuma har ila yau marubuta na harsuna daban-daban su tashi tsaye wurin samar ma yara abin karatu wanda zai dauki hankalinsu kuma wanda yake daidai da matsayinsu ma'ana a sami littafai a rubuta ma yara littafai labaru ne aka dauka littafai na labaru kagagun labaru wanda sun dashantar da yara to su wato a rubuta su daga fuskar al'ada da al'adu da tarbiyya ta kwarai ta kowace irin al'umma wadda yaran nan za su karatu cikin ta
to professor wasu suna ganin kamar raunin wato dabarun koyarwa tsakanin ko malamai musamman a matakin primary da secondary shine kamar ya assasa wannan yanayi na durƙushewar harkokin ilimi na koyo da koyarwa musamman
eh hakika wannan ma wani bangare ne na irin abubuwan da suka jawo wannan durƙushewa ko kuma in ce gurgunta sha'awar karatu ga yara da dama daga cikin malamai da muke da su a halin yanzu ba su da ilimi na yadda za su koyar da karatu su da kansu saboda an sami wani lokaci kaga da can mu tsofaffi lokacin da muka yi boko a shekarun 1960 zuwa 70 watakila ma har zuwa 80 rubutu karatu da rubutu suna daga cikin darussan da ake koyarwa to daga baya wani lokaci sai ya zama cewa makarantun horar da malamai musamman da aka kawar da malamin karantun wuran malamai
college
da ake malanta, teachers college, wato ma'ana makarantar horar da malamai kanana, da aka kawar da su aka maida karatu horar da malamai a matsayin wato NCE ga kwalejojin ilimi yanzu. To sai kasance an sami lokacin da shekaru da dama ana yaye dalibai waɗanda sun zama malamai a primary amma su kansu ba su da ilimin koyar da yadda yara za su yi karatu da kuma jan hankalin yara su tarbiyyantu a kansu, ɗauki littafi su karanta.
Wasu na ganin professor farfado da su waɗancan teachers colleges da kake magana ita ce kawai mafita, me ra'ayinka?
To farfado da makarantar teachers college, wato makarantun horar da malamai, wato ko kuma rashin farfado su ba nan ne matsalar take ba. Inda matsalar take shine cewar an sami manhaja mai ƙarfi wurin horar da malamai yadda su kan sun tarbiyyantu da maganan karatu. Saboda haka in sun fito sun zama malamai za su iya karantar da ɗaliban nan ba tare da wata matsala ba.
Me gwamnati wace rawa gwamnati taka a wannan fuska?
Sosai gwamnati ita ce mai taka rawa, saboda mafi yawancin makarantu musamman na horar da malamai a ƙasar nan, ai da kwalejojin horar da malamai da kuma jami'oi wanda fannoni suke horar da malamai, ai na gwamnati ne, gwamnatocin jihohi da kuma gwamnatin tarayya ita kanta. Saboda haka gwamnatoci suna da rawar takawa. To kuma alhamdulillahi yanzu an farka da wannan cewar yanzu an kawo kaga kamar asusa cibiya kamar irin wannan ta mutanen jami'ar Bayero wanda an kafa ta a shekara ta 2017. To kaga wannan ita kanta wata irin farfadowa ce,
wani yunkuri ne,
farkawa ce aka yi cewar ai ga ma matsalar inda take, kuma ya kamata a koma a fara warware daga nan. To kaga in aka yi haka, kuma yanzu alhamdulillah bisa shawarwarin da muka bayar cikin shekara hudu da aka kafa wannan cibiya, ya sa hukumar kula da jami'o'i da hukumar kula da kwalejojin ilimi na ƙasa sun yi gyara a manhajar karantar horar da malamai wanda za su fita su karantar a primary a matsayin faɗin makarantun primary da ma na ƙananan secondary, a cewar lallai sun yi gyara. Yanzu sun sa shawarar da muka ba su sun sa ta a ciki, an kawo fannoni na yadda za a horar da su kansu a tarbiyyantu da maganan karatu da kuma yadda za a koyar da shi. To kaga kenan an kama hanyar gyara insha Allah.
Masu sauraro kada a sha'afa, har yanzu an tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a cikin shirin Yau da Gobe. Kasance da mu mako mai zuwa, inda za mu kawo muku sauran hirarraki da Mahmud ya yi da mahalarta taron. Yanzu kuma za mu ziyarci filinmu na Kwalama.
Barkanmu da saduwa da ku a filinmu na girke-girke. Filin Kwalama, inda muke gabatar muku da girke-girke kala daban-daban daga al'adu daban-daban. A yau muna tare ne da mutanen Nufe, wato Nufawa, wanda za su gabatar mana da wani makulashe ko in ce kwalama wanda ake ce mishi kuru da yaren Nufanci ko kuma Okpa. Malama Rukayya tana tare da mu a yau wannan zauri namu domin gabatar mana da yadda wannan girki yake sarrafuwa. Malama Rukayya, barka da zuwa wannan fili.
Barka ka dai, assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka.
Malama Rukayya, shi wannan kuru ko in ce Okpa da ake faɗi, za ki ga mutane an sa shi a leda ko wani abin da ana dai saidawa, kuma mutane suna yawan saye. Idan mace tana sha'awar za ta yi shi a gidanta, shin abu ne mai sauki da za ta iya sarrafawa, za ta iya yin sa?
Gaskiya bai da wahala, in dai mace ta iya alale to wallahi ta iya huruta ko Okpa da sunan Yarabanci, amma nufa suna ce mishi kuru.
To malamar ga ya ake gabatar da shi wannan kuru?
Shi kurun abin da kake bukata kafin kai wannan kurun shine garin gurjiya da garin gurjiya ake yi
shi wannan gurjiya da
wannan gurjiya da kika sani da ake yi daga arewaci to da shi ake marka ake zuwa ake nika shi a maida shi gari to da shi ake a madadin a ce wake kurin da gari ake ya aje ba a markada shi kamar inda ake markada
wato ba a jikawa aje a markado da gari
ake gari shi kawai za a yi zaki zo ne kawai ke abin nan a ciki zuba shi a cikin ruwa ki dama daidai yanda kake son kaurin haka zaki amma an fi son a yi shi da dan kauri saboda yakan akan so shi ne da karfi bai yin
sake sake
ba a yi shi a sake kamar alalai yawwa so kana bukatan garin gurjiya kina bukatar ganye an fi son ganyen ayaba kana bukatar kuma gishiri yanda mutanen ga suke yin shi gishiri kawai ake saka
ba a sa abin dandano
ba to amma yanzu da yake zamani ya zo zaki iya dan sa kayan dandananki yadda ake hurun in kika zo kika dauko garin gurjiyar kika debo daidai yanda ko kila kina son ki na da kaman bakin mutum hudu zaki dan debo kaman kofin da ake auna fulawa da shi haka ko gwangwanin madara a ce kaman guda hudu haka ko uku ya isa saboda ana dan son shi da kauri haka to sai ki kwaba shi a ruwa ya dan yi kauri ba dai ya ayi shi
sai ya fana alalai kauri
ma sosai sa'annan in kika zo zaki dauko ganyen ayaban nan naki akwai yanda ake nade shi haka nade shi kaman yanda ake nade takarda in za a zuba gurguru a ciki
din eh wato ayi tsini
yawwa ayi shi
a dai hana ruwa fitowa
yawwa in kika nada ganyen haka
nan baki mai
fadi yawwa bakin na da fadi daga sama ko yana da tsini daga
kasa
a hana yanda
ruwan zai fito
daga kasa zaki ma nade shi haka to daga nan sai ki rika yi kina diba kina zuba ciki kina nadewa a hankali daya bayan daya sai ki dauko dan tukunyanki
malama bazan tsaye dake naji duk wannan abin da kike a bisa yanda muka saba al'ada idan zakai alala akan zuba mai
na'am
aka zuba kila kayan miya da a cikin kullun wannan naji baki magana
sa gaskiya ba a bukatun wannan saboda bayan an dafa shi kurun akwai abin da ake ci
to muje zuwa
so in kika nannaka kayan ki in ma guda ka mutun da bakin bai wuce mutum hudu zuwa biyar ba kila koki ko guda shida ko bakwai haka ko takwas saboda kila kina cikin yi irin kudayyu kaman katsanawa za su iya zuwa sai kin ga ana da ragowa kenan da za a ba da katsina da yazo kudayyu yawa to da kin gama nan da iyawa abinki kin a cikin kwano sai ki dauko tukunya da man kin tsaftace tukunyanki kin ajiye kin san mu da mata iyayen tsafta ne a kitchen an fi son sai ka gama tsaftace ko ina sannan ma zaka fara girki to kin riga kin tsaftace tukunyanki da mantan cikin aji sai ki zuba ruwa a ciki sannan ki nemo ko murfin kwano in kuma na ɗan zamani ne suna da wani abin da ake sakawa a cikin ta saboda shi alalikin san dama in ba na leda bane idan na ganye ne daman da tiriri ake dafa shi in je a ganye za a yi wannan
abin da dai aka tabbata zai hana ruwa taba abin
yawwa
kai tsaye
yar gari ki sa abu a ƙasa inda za a hana ganyen ya taba ruwa daman tiriri ake so ya dafa shi kurun shikenan sai ki jajjira abinki a cikin tukunya sai ki nemo ayyan gara ma zaki iya samu leda ɗan leda ki rufe bakin tukunyan saboda ba daman tiriri ake so waye kada tiriri ya dinga fita to sai ki nemo murfin tukunyi dauko murfin tukunyi sai ki rufe shi ruf inda ma tiririn ba zai fita ba ki ba shi dan minti 15-20 zaki ji kamshi na tashi ke kanki kin san cewa kurinki ya dahu kenan sai ki dan duba ki dan tattaba ganyen zaki ga yayi karfi yana da karfi dan yafi alal karfi
to idan ya hada jiki
ya in ya hada jikin shi ya na kuma zaki ji shi ma yafi alalan karfi sai ki sauke abinki ki aje da abin mahadin shi shine dan roman yaji haka tattasai da atarugu da albasa
wato atarugu sai ki
yafi yawa saboda ana son a dan jiyaji nan sosai saboda kin ga babu a sa barkono ba sa atarugu daga gishiri sai ruwa shi kenan so sai ki atarugun ya dan fi yawa ne yaji ake so a cire shi to sai ki dan wannan ɗan roman yajin roman atarugu
wato kayan miyan din zaki wato zaki mun abin da ke cewa sauce kenan wato dan jajjagen
albasa soyayyen jajjagen atarugu da albasa da da tattasai
wani
shi ya dan jiman ja kin san manja ya fi dan dano kin ji mahadin huru
madalla yanzu kuma lokaci ne da zamu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1 202 205 5655 to ga kira nan na shigowa daga
Assalamu alaikum
alaikum assalam barka da warhaka daga wani jiha
daga Naija Ibrahim mai wankin hula garin mai gode Akinba
daga jihar Naija to malam Ibrahim barka da shigowa zauren namu ayo menene ra'ayinka akan maudu'in mu
to maudu'in naku da yake ni radion na gaskiya nayi in ka mutu shitar ku abun ya gagara sai an ga mu abun da yake ciki
wato yau an tattauna ne akan taron da aka gudanar a Kano a hutun karshen makon da ya gabata tsakanin 8 zuwa 12 ga watan Nuwamba nan da muke ciki inda suka tattauna akan muhimmancin dawo da al'adan karatu wato to kaman dai layin Malam Ibrahim ya goce ga wani kira nan daga jihar Kaduna
assalamu alaikum
alaikum assalam da wa muke magana
hajiya barka ku da rana barka ku da aiki
barka da warhaka
to isi ya dan kishin Najeriya ne daga karamar hukumar Kogo a nan jihar Kaduna
to Malam Isa muna jin ka
duk da yake yau bana tare da radio sai dai muku fata alkhairi duk da yake naga lokaci ya kure
to mun gode kwarai da gaske
to ina muku Allah ya yi safiya
to mun gode har yanzu dai a jihar Kaduna ga wani kira nan na shigowa
kuda yake barkanku da kokari
barka da warhaka da ba muke magana
Sunana Murtala ina kiranku daga garin Rigasa da Kaduna a tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala daga garin Rigasa muna jin ka.
To madalla gaskiya wannan abubuwa ne mai kyau da jihar Kano ta fara ganin an ƙara haɓaka ilimi musamman na yaya mata ko yara matasa. Abinda ya kamata a ce gwamnatocin mu sun maida hankulan su kenan da sauransu wanda zaka ga yara nan ƙanana maza da mata ƴan shekara 3 4 5 tallake daura mu saboda bayan da su makaranta ko abiya musu kudin makaranta muna fata dai an dawo da wannan tsari kuma muna ma shugaba wannan sashi addu'a ya gama zagayen shi kasashen Afirka ya dawo lafiya tashi lafiya
to mun gode Malam Murtala ina gadi ga kira na shigowa daga jihar Niger
wula garin mai gode a Kinba
to barka da shigowa zauren namu menene ra'ayinka akan maudu'i
to masha Allah dan lai na dan fara jin bani huka akan makarantu yana da ke karantawa kaman da dawo da su ko to lallai gaskiya abu ne ne to dan dama abin da ya kara kawo mana lalace tarbiya a rayuwar mu gaba daya saki da muka yi yanayin yadda ake karantawa a da duk shine yasa kuma yanzu tarbiyar mu tayi karanci akan haka dan saboda haka ina ba malamai shawara da iyayen mu sai da yanda ake karantawa a da to a koma a haka dan insha Allah akai haka zamu samu sauƙin rayuwa abin da nake son dan sarar kenan akai
to mun gode sosai da wannan ra'ayi da wannan ra'ayin gudunmuwan naka to ga kira nan ya shigo amma ba mu san ko daga wani jiha ba assalamu alaikum
Allah salamu alaikum sunana Abdullahi daga cingar lafiyan bari bari Nasarawa state
to malam Abdullahi daga jihar Nasarawa muna jin ka
to abin da malamai su ma ni in ce sun makara domin a matsayin su na professor kin ne kamata ki shiga da wannan abun da muke koyarwa wannan shin ya kamata shi da man ba makar ba da fatan Allah ya sa abun za su ba shi karfi da inda suke nufi yanzu
to
sunana Abdullahi shi da cikin bari ne sai rasu
to mun gode Malam Abdullahi masu sauraro da waya Malam Abdullahi daga jihar Nasarawa muka kawo karshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokin aiki na da ya taya ni gabatarwa Sarfilu Hashim Gumel da wanda ya hada mana shirin a yau Jumbe Hamza da engineer mu na yau Mr. Bill ni ce Amina Buhari Auna daga Birnin Washington DC nake sallama da ku jama'a kasance lafiya